نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا بيوغا وطن صفر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم نبدا يعني لليه دو دا أربعين تقوس وان دي داتي دشا شدة وطن بقوي شكالة لبو بيو عشرين لشدة وان شيني كراتمنا نقوم شا تقوس cikin littafin Minhajul Muslim. Malam yace al-adillatul aqliyya, dalilai na hankali waɗanda suke nuna Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanni da annabawa. Dalili na farko rububiyyatu, rububiyya Allah subhanahu wata'ala, kasancewa Allah subhanahu wata'ala ubangiji ne mahaliccin komi da kowa, wa rahmatuhu ta'ala da kuma jinkan Allah subhanahu wa ta'ala, waɗannan sifofi guda biyu na Allah da rububiyya da rahmaniyya, sifofi ne guda biyu na Allah. Rububiyya an danganta ta ne zuwa ga Rabbu, rahmaniyya kuma an danganta ta ne zuwa ga Ar-Rahman. To waɗannan sifofi guda biyu na Allah taqtadiyani, suna hukunta irsala rusulin minhu, aiko manzanni daga Allah subhanahu wa ta'ala ila khalqihi, zuwa ga halitta shi. Kasancewa Allah rabbul alamin ne, to kasancewa shi haka yana hukunta ya aiko annabawa, kasancewa shi mai rahama ne yana hukunta aiko annabawa zuwa ga halittan Allah subhanahu wa ta'ala. Muna ganewa ko? Liyu'arrifuhum rabbahum, domin su annabawan da manzannin da Allah ya aiko su sanar da halittan Allah, Allahn da ya halicce su. Kowa ya san Allah, amma sanin da kama Allah kafin a nuna ma wani ne Allah bai kai wanda bayan an nuna maka wani ne Allah ba, ko ba haka ba? Amma duk kowa ya san Allah. Za ka je ka iske mutane cikin ƙauye, cikin karkara, ana shekara-shekara biyu ba su ji wa'azi ba, suna kungurmin dajin da ko rediyo bai zuwa, amma za ka same su da sanin Allah. Kamar yadda za ka samun mutanen gari, saboda ana yawan faɗi sun san Allah subhanahu wa ta'ala. To wanda ya san Allah ta hanyar ilimi ba ta hanyar ɗabi'a shi da halittar shi ba, ya yi wanda ya san Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar halittar shi. Kuna ganewa? To Allah ta'ala ya yi ko annaba ne don su sanar da mu shi Allah ne, su gaya mamu wa ya halicce mu, wa ya ci da mu, wa ya kiraya mu, wa ya ke kashe mu, wane ne wanda za mu bauta ma. Wa yurshiduhum, kuma Allah ya aiko manzanni ne zuwa ga halittar shi domin su manzannin su shiryar da halittar ila ma fihi kamaluhumul insani, ya zuwa abinda a cikin shi akwai cikarsu ta ɗan adam. Abinda in sun yi to za su samu cika ta ɗan adam. Ɗan adam yana da cika irin tashi, muna ganewa ko? Kuma ɗan adam ɗin kala-kala, to ɗan adam ne yana samun cika irin tashi idan ya san Allah, kuma yana aiki da sanin da ya ma Allah, to ya zama cikakke. Ma'ana an ce cikakke ba ana nufin shi kenan kwata-kwata ba ya ba daidai ba, a ya dai hau turba ya hau godabe mai kyau, saboda mi an sanar da shi Allah, kuma yana aiki da sanin da ya ma Allah, yana bauta ma Allah yadda ya kamata. Wa sa'adatihim, ya zuwa abinda a cikin shi akwai arzikinsu da jin daɗinsu da farin cikinsu, fil hayataini, a cikin rayuwa guda biyu, al'ula misaliya, rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira. Al'ula ita ce rayuwar duniya wadda ka fara, asaniya rayuwa ta biyu kuma ita ce rayuwar da za ka tashi bayan mutuwa. to ba za ka samu farin ciki ba a nan duniya sai ka bauta ma Allah subhanahu wataala. Farin ciki din shine bautan Allah, ba farin ciki irin na murna ba, farin ciki irin na dariya na walwala. A ka bauta ma Allah shine farin ciki, arziki shine ka bauta ma Allah, jin dadi shine ka bauta ma Allah. To duk wanda yake bauta ma Allah koda kishirwa da yinwa yake cikin su, to yana jin dadi. To mun ran shi ke jin dadi, idan ran kana jin dadi to ka ƙara jin dadi a rayuwarka, in kuma ran kana jin haushi saboda baka bauta ma Allah to ka ƙare wahala, ko ka fi kowa nema a duniya to dan wahala ne kai. To rayuwar duniya ba za ta yi dadi ba sai mutum ya bauta ma Allah. Jin dadi shine koda kana da arziki, yawa Bahaushe ya ce ko kana da kyau ka kara, yawa ko kana da wadata kana da nema, to babban neman baka same ta ba har yanzu ita ce bauta ma Allah subhanahu wataala, kuma ka bauta ma Allah gadan gadan. Ko sani ya kama rayuwa ta lahira ba za ta samu da dadi ba sai an bauta ma Allah. To annabawa duka suna kiran halittan Allah ne zuwa ga cewa gaba ɗayan su zo su rike addinin Allah dan su ji dadin duniya da kuma dadin lahira. Dalili na farko kenan wannan, a hankali hankali ya nuna cewa Allah subhanahu wataala ya aiko annaba saboda mi, saboda rububiyya da kuma rahama ta Allah. Dalili na biyu, kaunuhu ta'ala, kasancewan Allah ta'ala khalaqa, ya halicci al-khalqa, halitta gaba ɗaya, li ibadatihi, dan bauta shi. In qala subhanahu wataala, tunda Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa, ban halicci aljani da mutum ba, illa liya'buduni, sai dan su bauta mani. Bada wannan magana ta Allah yaqtadi, yana hukunta istifa'ar rusuli, zabo manzanni, wa irsalahum, kuma yana hukunta aiko manzanni, li yuallimul ibada, domin su koyar da bayin Allah kaifa ya'budunahu, yaya ne za su bauta ma Allah ta'ala madaukakin sarki, wa yuti'unahu, kuma yaya ne za su yi ma Allah da'a. Muna ganewa, ku kaga tunda Allah ta'ala ya halicci halitta dan su bauta mai, to ya ne za ka bauta? Kaga ita bauta wata abu ce iyakantacciya, baka san yadda za ka yi ta ba sai an koya maka, baka san yadda za ka tsarki ba sai an gwada maka, baka san da wani irin ruwa za ka yi tsarki ba sai an gwada maka, yaya za ka alwala sai an gwada ma, ya za ka yi sallah sai an gaya maka, ya za ka azumi, ya za ka zakka, duk wata ibada da kake so ka yi to sai an gwada ma yadda za ka yi ta. To kuma ba wanda zai gwada ma yadda za ka yi ta sai annabawa, sai manzanni, su suka zo suka koyar da almajiransu, su kuma almajirai suka koyar da almajiransu har abin ya zo yau tare da mu, ko ba haka ba? In ba yin annabawa za mu sanin Allah ya ce mu bauta mishi, babu wata hanya da za mu ji hukunce-hukuncen Allah sai ta hanyar manzanni da annabawa. Kuka kenan hankali ya hukunta Allah ta'ala ya zaɓi manzanni kuma ya turo su zuwa gare mu domin su koyar da mu yadda za mu bauta ma Allah da kuma yadda za mu yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Iz tilka hiya al-muhimma, saboda waccan ita ce aiki mai mahimmanci, ita ibada kenan. Allati khalaqahum, wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci halitta, min ajliha, saboda ita. Wannan shine dalili na biyu da yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni da annabawa dan su kira mu zuwa ga mukaraita Allah subhanahu wa ta'ala da mutu. Dalili na uku, inna kauna thawabi wal iqabi, lalle kasancewan lada da zunubi murattabaini, ajiri ala asari ta'a wal ma'siya, suna jerantuwa ne akan alamumi da sawun biyayya ga Allah ko kuma saba ma Allah. Kana samun lada sakamakon me? Sakamakon kayi biyayya ga Allah, kayi sadaka, ko kayi taimako, ko kayi ziyarar marar lafiya, ko kayi karatun alqur'ani, ko kai zikirin Allah ko wannan biyayya ce ga Allah subhanahu wataala haka ma kana samun zunubi sakamakon kai annabi manci sakamakon kai gulma sakamakon kai cin mutunci sakamakon kai rishin arziki sakamakon kai kiyaya ga iyayenka sakamakon ka cuta ma makwabcinka to kaga duk waɗannan laifuffuka ne ana samun zunubi bayan an aikata su fi nafsi a cikin rai bi tatuhiri da tsarkake rai da biyayya ga Allah subhanahu wataala wattadsiya da kuma kazamtar da rai da sabon Allah duk wanda ya biyayya ga Allah subhanahu wataala to ya tsarkake kanshi duk wanda ya saba ma Allah ya kazamtar da kanshi kuma inda Allah ya ce qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha Allah subhanahu wataala ya ce lalle wanda ya tsarkake zuciyar shi ya rabauta da gidan aljanna ya tabi ya shiga wuta wanda ya sanya mu zuciyar shi kazamta ta saba ma Allah sai Allah ya bada labari ya bada misali da samudawa kazzabat samudu bi dagwa samudawa sun karyata saboda dagawa saboda wuce iyaka na zuciya idin ba sa ashqaha bana sai Allah ya bada misalin mutanen da suka kauce waɗanda suka tabe suka yi asara saboda ba su tsarkake zukatan su ba da biyayya ga Allah subhanahu wataala to da haka kenan wato mutum yana tsarkake kan shi ne da biyayya ga Allah ka gyara zuciyarka sannan kuma ka gyara gabobinka da bautan Allah yawa ba wa gyaran jiki ba wa fes amma zuciyarka da gabobinka ba su da kyawu domin ba ka bauta ma Allah yadda ya kamata a wurin Allah kai kazami ne Allah subhanahu wataala yana son ka zamanto mai kyawun zuciya mai kyawun gabobi mai kyawun ayyuka komai naka ya zamanto mai kyawu bisa saiti yake yana daidai yadda Allah subhanahu wataala ya ce ai kana kamantawa kana kokari kuma cincin karfinka kana ganin muhimmancin abin to a lokacin da ne kake mai tsarki wurin Allah subhanahu wataala in kuma ka san haka kake to kazami ne kai wurin Allah ka ta mai ka hallaka Allah ya kiyaye to malan yace haka din amrun wani al'amari ne wanda yaqtabi yake hukunta irsalar rusul ai ko annabawa da manzanni kasancewa akwai lada akwai zunubi to ya hukunta Allah ya aiko annabawa kenan ko domin sai sun yi bayanin abin da za a aikata a samu lada sai sun yi bayanin abin da in ba aikata ba za a mi za a samu zunubi wa bi satal anbiya'i kuma wannan lamari ne wanda yake hukunta aiko wato annabawa domin annabawa daban manzanni daban yawa dukkan manzo annabi ne amma ba dukkan annabi yake manzo ba annabi da shi yake farawa manzo kuma da shi yake karewa akwai wanda Allah yake farawa da annabta shi haka zai tsayawa annabi wani kuma sai Allah ya yi shi manzo gashi annabi kuma yawa wa kana rasulan nabiyya ya kasance manzo ne kuma ya kasance annabi ne Allah ya hada mai guda biyu ar-risala wan nubuwa ga manzanci ga annabta li Allah ya kula nasu yawmal qiyama dan kan mutane su zanki fadi ranan alqiyama inna kunna ko innana ya rabbana lalle mu ya Allah mahaliccin mu lam na'rif ba mu san wajha ta'atika wajen yin biyayya gare ka ba hatta nuti'aka ballanta na mu biyayya gare ka ba mu sani ba to dan kanku ce ba ku san ya za ku yin biyayya ga Allah ba ku bayan Allah shi yasa Allah ya aiko muku da Allah shiru ya kyale ba manzo ba annabi da Allah za ku gane cewa akwai ibada ba za ku gane ba kuma ba yadda za ku gane
ko an gane
shi ne kenan ba ma yadda za a gane tunda Allah bai hodi ba amma dai ya halice ku dan haka nan amma bai aiko wakilin shi ba wanda za ya gaya muku to sai Allah ta'ala ya aiko annabawa
yawwa
dan kanku sai an ta kula yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin dan kanku ce ranar alqiyama ai mu mun san haka ba ba mu san ba an yi ba ba wanda ya gaya mun to an gaya muku to dan kan mutane ranar alqiyama zan ki cewa ai ba mu san dalili ba fuskar da zamu aikatawa dan bi maka da'a ba mu sani ba walam na'rif wajha ma'siyatika kuma ba mu san fuskar yin sabo gare ka ba hatta natajannabaha har ma mu kaurace ma wannan aikin na sabo ba mu sani ba to ba yadda za ka san wannan aiki da'a ne sai annaba sun baka labari ba yadda za ka san wannan aiki sabon Allah ne sai an baka labari wala zulma al-yawma indak kuma babu zalunci yau a wurin kai Allah dan kan mutane su faɗa kan ce ai kai Allah ba zalimi bane ba ka cutar kowa sai haka mu ba mu san yadda zamu yi ba shi yasa muka rayu yadda muka rayu ba tare da mun bauta maka ba mu sani ba fala tu'azzibna kakkai mana azaba ta takunu lahumul hujja ala Allah ta'ala sai hujja ta zaman to gare su akan Allah subhanahu wataala to bai ba su da hujja ga Allah sai waɗansu waɗanda ba su ji ba kaga duk wanda bai ji ba to misalin shi kenan na da Allah bai aiko annabawa ba akwai mutane da yawa a cikin duniya ba su ji ba saboda suna inda ba a jin sabon suna can akwai mutanen da yanzu haka suna can suna rayuwa tsirara suntir suke rayuwa su ci musu su ci su sha giya a yi ta auren muharramai suna nan suna rayuwa babu wanda ya je gaya musu sakon Allah cewa ko musulunci to kaga su waɗannan in suka ji ranar alkiyama suna da hujja su ce ma Allah ba mu sani ba kuma shi Allah ya san ba su sani ba saboda ba wanda ya gaya musu to waɗannan sai a bar su da Allah subhanahu wataala shi ya san abin da zai musu wanda ya dace da su to amma duk wanda yake rayuwa inda ake ganin sakon Allah in bai shi ba to ba ya da hujja saboda yana wurin da ake ganin sakon Allah in yace bai ji ba Allah zai cewa ba ka ji ana faɗi ba dan me baka je ka saurara ba dan me in ka ji ana kidi sai ka zuba da gudu in ka ji ana shigantaka sai ka zuba da gudu in ka ji ana wasu wasanni amma da ka ji ana ganin sako na baka je ka saurara ba amma inda ba ai kwata-kwata babu wanda ke shiga rukukin da mutanen suke sarkakkiyar da mutane ba a zuwa wurin to kaga Allah ta'ala bai cewa ai kuna ji saboda ba su taba shi ba da sun ji da an samu ko ɗaya ko biyu ko uku cikinsu sun bar abin da suke sun dawo musu gaskiya to ba samu ba suna nan yadda suke suna ta rayuwarsu har yanzu akwai irin waɗannan musamman in kai nan wajen cikin duniya duniyar nan wajen tana da kyau nan wajen amma in kai nan wajen duniyar nan ta kudu abin ba kyau da ta yamma ma da soke amma ka gana akwai wurare akwai kasashen da mutum yanzu ya barin garinsu tsirara yake yi tsawa sai ya zo ya hito daga garin nasu da ƙasarsu sannan ya sa kaya kuma in ya dawo ne yake tuba kayan ya aishi ba a shiga da kaya garin tsirara yake kawai daɗan garin in ya zo ya sani dama in ka shiga garin ma in ka shiga garuruwan wato jifa ka za a zangi da kaya saboda ka keta min daga kawon mutum ne yanzu da hankalin shi ku ganya yana yawo tsirara sintar sai ka gaya da sai sita mai kuwa ku to su ma can haka nan ne in mutum za a yi barin garin tsirara za a yi tawa in ya zo sai ya nemi kaya ya sa inda zai shiga cikin mutane wani kasashen turawa hu zaya in ya dawo ne yake aje kayan suna nan da yawa wasu suna jin saƙo wasu kuma ba su yi akwai waɗannan arna na kudin jin sudan za ka gan su lokacin suna rayuwa kayan a raba su da sudan suna tare duk da kuɗa ke cikin gari nan cikin Khartoum za ka iske dattijo ya baje gaban shi yara na ta wasa da shi ko jikokin shi ne ko ɗayan shi ba ga su kawai ya yi zanne ya ɗaga rigar shi kawai yana shan iska yara na su kama gaban su kama mare nan suna ta wasa da shi ba wanda zai magana ita ma macen za ka ganin yara ita ma gabanta yara na ta wasa da shi ka ku kaga irin waɗannan nan suna rayuwa ne fa cikin mutane ana wa'azi ana koyi to ina ga can in asalin inda suke dada Allah yake yi fa kanat hadi halan to sai wanda ya zamanto hali ne iqtaba bi'satar rusul wanda ya kumshi ai ko manzanni li qat' al hujjati 'ala al khalq domin yanke hujja ga Allah subhanahu wata'ala qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ce rusulan mubashirin wa mundirin Allah ya ce mun aiko manzanni halin kasancewarsu suna masu ba da labari mai dadi ga wanda ya bi Allah suna masu ba da labari mara dadi ga wanda ya tawaye ga Allah liyalla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul Allah ta'ala ce domin kada hujja ta zamanto ga mutane ga Allah subhanahu wata'ala bayan Allah ya aiko manzanni wa kana Allah azizan hakima Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai yawan buwaya ne Allah subhanahu wa ta'ala bai yawan hikima ne waɗannan dalilai na hankali guda uku suna nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa kuma ya aiko manzanni hankali kuma haka yake nunawa idan dai hankali ya zamanto ingantacce ne lafiyayye ne Allah ya ƙara mana imani al-faslu at-tasi'u sai fasali na tara al-imanu برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيمان دا من زنشن النبي محمد تلا دا من شن الله سكالة تبتا قليش دا إيالنسا ما ليس يؤمن المسلم مسلمين ينا بعد قسكيا بأن النبي الأمية دا شوال اللي النبي الأمية واندي كي باية كارنتاوة كما باية ربوتاوة ba wai dan bai iya ba ba wai dan bai iya ba kai ma ka iya ballanta nan shi haka Allah ya yi shi bai daukar takarda ya karanta karatun shi din na kai kuma baya tuntube baya kuskure baya ketare wata kalma ko wani baki saboda Allah ya riga ya yarda ya zabe shi ya sa ya fi kowa kuma baya rubutawa amma kuma ya fi kowa ya yi ka da kake karantawa ya yi ka da kake rubutu karatu wa kai nan babu wanda ya cimma annabi sallallahu alaihi wasallam shi zake ce mai al-ummi to musulmi yana ba da gaskiya da cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda baya rubutawa baya karantawa muhammad ibn abdullah muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib dan abdul muttalib الهاشمي دم بني هاشم بهاشمي كنا القرشي بقرشي العربي بالعربي المنحدر واندا يغنغلو من صلب اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه السلام دغا تزن النبي اسماعيل دان النبي ابراهيم امنجين الله يقال تبتا غريس غبا ديا توكاي سلسله منزان الله sallallahu alaihi wasallam tun daga abdullah baban shi har zuwa isma'ila kakan shi har zuwa annabi ibrahim kakan shi dukkan su mutanen kirki ne sabtatacce ne masu tsarki wadanda suka fi kowa tsarki wa abdullah to musulmi yana ba da gaskiya da cewa shine bawan Allah ma'ana shi bawan Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana shi ba Allah bane shi ba dan Allah bane bawan Allah kuma inda Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi dare da bawan shi shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma gaba Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ga bawan shi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi wanda ya saukar da alqur'ani ga bawan shi albarka shi ta tabbata to musulmi ya yi imani da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne wa rasuluhu kuma ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Allah ya ce muhammadun رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بايك الله وما محمد الا رسول النبي محمد بكسن تي بفاشي مايكيني نالله arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila kaffatin nas ya zuwa kafatalin mutane dukkan mutane baki ɗayan mutane da larabawa da wanda ba larabawa ba da mutanen makka da wajen makka li tunzira ummul qura man haula aw dan ka gargadi mutanen makka da kuma wanda ke gefen mutanen makka ahmarihim jajjayen mutane Allah ya koma manzo Allah zuwa gare su wa abyadhim da fararen mutane sai malam ya dakata akan jajjaye da farare bai kawo mana bakaki ba ko akwai bakaki yayi domin duniya tana da jajjaye tana da farare kuma tana da bakaki to dukan su Allah subhanahu wataala ya aika musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka suwa yi jajjaye suwa ne farare suwa yi jajjaye farare ba suwa yi fararen suwa yi jajjaye turawan ne jajjaye koko farare koko laraba ne farare ko jajjaye su laraba farare ne wa khatama kuma Allah subhanahu wataala ya cika ya rufe bi nubuwatihi da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annubuwat annabtuci gaba daya ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam shine cika mako shine karshen annabawa da shi Allah ya rufe annabci wa bi risalatihi da kuma manzancin shi Allah ya cika an risalati sakonnin da Allah yake turawa ga annabawa shine karshen wanda Allah ya aika ma sako bala nabiyya ba'dahu saboda haka babu annabi bayan manzon Allah bayan manzon Allah ya zo babu annabi bayan ya wuce babu annabi wala rasulakum babu manzu bayan shi kenan ayyadahu Allah ya karfafe shi bil mu'jizati da mu'jizoji da dama abubuwa irin waɗanda suke gagarau su ne abubuwa irin masu ban mamaki waɗanda sun fita daga hankali sun keta duk wani abu da aka saba su ake ce ma mu'jiza kamar dutse ya yi magana kamar itace su taho saboda mi saboda yarda da dawon manzon Allah da annabci da manzancin manzon Allah al-burda da cewa ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadam itace sun zo ga dawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya zuwa gare shi da kansu ba tare da kafafuwa ba da abin nan kwabrin su suke tafiya ba da kafafuwa ba kamar yadda kake tafiya da kafafuwa ba kaga wannan ya keta al'ada kawai a waye gari a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu ba san shi da karatu gabanin wannan rana ba ya waye gari yana karatu kaga wannan diya keta al'ada mun karatu ga kaidan shi sai ka zanna makaranta sai an koya ma baki ko ba gaba yi kayi babbaku sa'annan kai wasulla sa'annan kai tattashiya to duk manzo Allah da ya wuce wannan wurin da aka tsallake da shi aka ce mai kawai kai karatu kawai aka ce mai iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kawai ai karatu kenan duk wasu kaidodi da ake yi sai an bi su a iya karatu kai duk ka wuce su kaga mu injiza ce kamar kai ne yau kawai kaga wani mutum baka san shi ba ya iya karatu ba kawai haka nan kawai zaka gan shi da abin nan alqur'ani kawai cikin masallaci kowa ya hita kawai ya bude yana ta karatu a tarihin shi ba sai zuwa makaranta ba haka ba yana da mamaki to Allah ta'ala ya karfafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwa irin waɗanda suke na ban mamaki wa faddalahu kuma Allah ya fifita shi ala sa'iril anbiya akan dukkanin annabawa gaba daya kuma inda Allah ya ce wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya dauka kama sashin annabawa darajoji shine manzo Allah kama faddala ummatahu kama inda Allah ya fifita al'ummar shi ala sa'iril umam akan dukkanin al'ummomi gaba daya farada mahabbatahu Allah ta'ala ya wajabta soyayya da manzo Allah son manzo Allah wajibi ba wani abu ne na in ka ga dama ba duk wanda baya son manzo Allah ba musulmi bane duk wanda baya son manzo Allah ba mu'mini bane duk wanda baya son manzo Allah makiyin Allah ne shikenan kawai farada mahabbatahu Allah ya yanki ya wajabta soyayya da shi dole ka so shi kuma inda dole ka so Allah to dole ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa awjaba ta'atuhu kuma Allah ya wajabta biyayya gare shi ya ce ban shi wajibi ne wa alzama mutaba'atuhu kuma Allah ta'ala ya lazumta bin shi biyayya gare shi mana ka bi shi wurin ayyuka na ibada wurin maganganu na ibada ka bi shi abinda yace kai shine za ka kai koyo da shi kai koyi da shi ba na ka za kai na gaban kanka ba a'a naye za kai wurin sallah kai koyi da annabi kai sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin aiki haji wurin azumi wurin zakka wurin kowace ibada da manzon Allah da ma yazo ne koya maka ita alaihi salatu wassalam wa khassahu kuma Allah ta'ala ya kebanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi khasa'is da abubuwa kebantattu abubuwa na musamman wanda ake cewa khasa'is muna ganewa ko lam takul li ahadin siwa su wannan kebantaccen abubuwan ba su kasance ga kowa ba sai gare shi shi kadai annaba Allah bai ba su ba shi kadai ya ba suna da yawa kuma fa halitta ta mai malamai suka rubuta kar saboda yawan su al-khasa'is mina daga cikin su al-wasila akwai wasila tsani daukaka daraja wani matsayi ne wanda manzo Allah yace babu wanda ya kamata ya kai gare shi sai ga wani bawa daga cikin bayan Allah ina fatan in zamanto ni ne wannan bawan Allah to shi ake ce ma al-wasila shi kadai Allah ya ba a tsakankanin annabawa ba na wata daraja ce wani matsayi ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya roka mana ita fa man sa'ala Allah li al-wasila halat lahu shafa'ati duk wanda ya roka mani wannan tsani din a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan matsayin to ceto na ta halitta gare shi ana sai ya samu cetuna duk wanda lokacin da aka kira sallah yayi wannan addu'a inda Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a kiran sallah kuma ya roka manabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsayin ayati muhammadan sallallahu alaihi wasallam alwasila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu almi'ad ko kuma wa'adta daidai wurin to duk wanda ya roka manabi sallallahu alaihi wasallam wannan manzo Allah yace halat lahu shafa'ati umul qiyamah ce to na ta halitta gare shi a ranar kiyama wal kauthar sannan kuma akwai al kauthar al kauthar ma shi kadai Allah ya ba domin Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al kauthar lalle mu mun baka al kauthar tabki ne babban tabki ne wanda Allah subhanahu wataala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi bai ba kowa ban ba shi ba tunda Allah ya ce a tsainaka kai kadai muka ba kenan ban ba kowa ba sai kai kadai to wannan ma ke bantacce abu ne da aka ba annabi alaihi salatu wassalam wanda ba a ba kowa shi ba wal haudu da kuma tabki shi ma wannan wani tabki ne wanda yana gangarowa daga ainihi aljanna zuwa filin tashin alkiyama da manzala sallallahu alaihi wasallam yace ruwan shi ya fi nono hari zakin shi kuma yayi zumuwa sannan kuma gefen shi akwai kofuna modaye na ɗiban ruwan wace ɗiban ruwan kuma ya bada manzon Allah shi ke bakin tafkin wannan ma wata mu'jiza ce ta annabi a ce da yawan al'ummar shi zai zanke ɗebo ruwa yana ba su wanda aka ba sai ta yi sha mun shi ba kamar dai kofin kofuna ne ga sunan kamar yawan taurarin sama baka ga da yawan alhazai ba da yawan alhazai ba duk wanda ya sha kofi ba ya ƙara sha da shi an gama aiki da shi shike sai ka aje shi gefe kuma kowa sai ya samu bayan da za a zuwa ya tsaye babu moɗa sha a ce sun ƙari ba a bari kashi mutane kuma da yawa a lokacin aikin haji sai a yi kiyasan mutum miliyan ɗaya da rabi zuwa mutum miliyan biyu ko kofi dubu so dubu biyu a kake gani in ba don kulawa da wadata ba ana iya samar da su sun ma ba hakanan sai an raga su kuma abin ya shiga cikin ransu sun ɗauke ɗaya daga cikin ayyukansu ne masallacin makka an ce yana ɗaukan mutum miliyan uku mutum kai tsaye ya ɗauki mutane su cika mutum miliyan uku da rabi su yake ɗauka kullum ƙara shaki yanzu bara kenan shekara bakwai da ta wuce ba su kai haka nan ba masallacin manzon Allah shi ma yanzu ya kai mutum miliyan ɗaya yake ɗauka da dubu ɗari biyu mun kullum ƙara su ake ƙara masu girma ake shekara bakwai da ta wuce mutum dubu ɗari biyu ne kaɗai yake ɗauka kuma shi ma ba kaɗai ba ne wurin da zai ɗauka mutum dubu ɗari biyu kasan ba ƙaramin wuri ba ne to yanzu ya linka har ya linka sau nawa kuma duk shekara haka ne da kaje yanzu baɗi wa haka kuma sai ka ji ya ƙara wasu dubu ɗari ko dubu ɗari bin to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mai shayar da mutane wannan ruwan shi zai zanki ɗauka duk wanda ya sha wannan ruwan kuma ba shi ba jinki shi ba har abada kuma hidin tashin alkiyama ne gabanin shiga aljanna ne waɗansu mutane za su zo manzala na mara ba su dafa da zuwa yana saba su kuma suna zuwa mala'iku na cewa ku sai ku ba mutane ku koma manzala na cewa a kyale su a yi haƙuri al'umma ta ce shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri ma ahdathu ba'dak baka san abubuwan da suka ƙirƙiro suka maida su ibada bayan ka ba innahum ghayyaru wa baddalu lalle sun musanya sun canza addinin fa qulu suhqan 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 sai ce ai nesa da su sai can nima ba ruwa na da su Allah ya kiyaye wal maqamul mahmud sannan kuma Allah subhanahu wataala yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al maqamul mahmud wato matsayi wanda yake abin yabo wanda Allah ta'ala ya ce asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda yawancin malamai sun tafi akan maqaman mahmuda din nan shine ash-shafa'atul kubra ceto mafi girma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai wanda bai da abokin tarayya a cikin wannan wanda kowa da kowa na cikin annabawa da wanda bai kai su ba kowa sai ya samu wannan ceton Allah ya sanya mu ciki fadalika malan yace wannan kuma lil adillatin naqaliyya saboda dalilai na hankali wal aqaliyya da kuma dalilai na cirowa da na hankali al'atiya masu zuwa na farko al adillatun naqaliyya dalilai na cirowa na farko shahadatuhu ta'ala shaidan Allah subhanahu wata'ala wa shahadatu mala'ikatihi lahu alayhi salatu wassalam da kuma shaidan mala'ikun Allah ga manzon Allah sallallahu alayhi wasallam bil wahy da wahyi fi qawlihi ta'ala cikin magana Allah ta'ala لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون wa kafa billahi shahida. Allah yace lakinillahu sai dai fa Allah, ko kuma lakinillahu kuma Allah ta'ala yashhadu bima anzala ilayka, yana shaida da abin da ya sauke shi zuwa gare ka. Anzalahu, Allah ya saukar da abin da ya saukar da shi gare ka, alqur'ani kenan, bi ilmi, Allah ya saukar da shi da ilimin sa. Wal mala'ikatu yashhadun, mala'iku ma suna shaida cewa Allah ya saukar da wahayi gare ka. Wa kafa billahi shahida, kuma Allah subhanahu wataala ya isa ya zamanto shaida. Shaida Allah ma'ana wa kafat shahadatullahi shine asna. Shaida Allah ta isa, ba san ce ba mala'iku ba, amma daidai da haka nan Allah ya ce to mala'iku ma sun shaida saboda suna da'a da biyayya ga Allah subhanahu wataala. Na biyu, ikhbaruhu ta'ala, labarin da Allah ta'ala ya bada an umumi risalati game da gamewan manzancin shi, wa khatmi nubuwati da kuma cika annabcin shi, wa wujubi ta'ati da kuma wajabcin biyayya gare shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbati da kuma wajabcin son shi, wa kaunihi da kuma kasancewa shi khataman nabiyyin, shine karshen annabawa. Bi qawlihi, cikin fada Allah ta'ala, jallat qudratuhu, wanda Allah ta'ala kudrar shi tayi girma. Allah yace ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, qad ja'akumur rasulu, lalle manzo ya zo muku, bil haqqi da gaskiya, min rabbikum daga Allah malikinku, fa aminu to ku ba da gaskiya, khairan lakum zai kasancewa alheri a gare ku. Kaga Allah yace qad ja'akumur rasulu, manzo ya zo muku, da me ya zo muku, bil haqq, wani ya zo muku da alqur'ani da wahayin da Allah ya saukar da shi a gare shi daga Allah mahaliccinku, to ku yi imani da manzo, kuma ku yi imani da gaskiyar da ya zo muku da ita. Khairan lakum, ma'ana yaku khairan lakum, zai kasancewa shi ne mafi alheri a gare ku. Wa fi qawlihi, a cikin fadin Allah ta'ala kuma, ya lil kitabi, ya kuma abu talittabi, qad ja'akum rasuluna, man zamma ya zo muku, yubayyinu lakum, yana muku bayani, ala fatratin min ar-rusul, abusa yankewa ta annabawa, an samu lokaci annabawa sun tsaya sun dakata sun bar zuwa, to sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi zuwa duniya ba dan komai ba, an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadir, dan kakkuce babu wani mai bishara ko kuma wani mai gargadi da ya zo mamu. Fa qad ja'akum bashirun wa nadir, Allah ya ce tabbas, mai bishara ya zo muku tabbas, mai gargadi ya zo muku, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qawli, haka ma cikin bada Allah ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma aiko ka ba sai dan ka zamanto rahama ga talikai gaba daya, ba ga mutane ba, al alamin, al alamin kullu ma shi wallah, duk wanda ba Allah ba shi yake ce ma al alam, kowa, malaiku alam, aljannu alam, dabbobi alam, ni kwari alam, dukkan su manzo Allah ya zamanto rahama gare su. To ga kuke nan, ya fi kowa kenan, tunda Allah ya aiko shi dan ya zama rahama ga kowa, ashe ya fi kowa, babu kaman manzo Allah, babu wanda ya kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qawlihi, haka ma cikin bayanin Allah subhanahu wataala da yace wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu, shi Allah ta'ala shine wanda ya aiko manzo daga cikin su a cikin ummiyawa wadanda ba su iya rubutu da karatu ba, yatlu alaihim ayatihi, yana karanta musu ayoyin shi, wa yuzakkihim, kuma yana tsarkake su, ana yana koya musu yadda za su yi aiki da waɗannan ayoyin. Kaga karatu daban, aiki daban, a koya ma karatu, kuma a koya ma yadda za ka yin aiki, yadda za ka tsarkake zuciyarka da gaɓoɓinka da ayyukanka da bakinka da komai naka, ka zamanto mutumin kirki, ga karatun kuma ga halayya ta ƙwarai. Haka Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi wannan dama ya koyar da mutane. To haka ake, ana karantarwa kuma ana koyar da ɗabi'u da halaye na ƙwarai, ana raba mutane da mugayen halaye. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, kuma yana koyar da su littafi, kuma yana koyar da su hikma, shine bayanin shi littafi din. Wannan aya ga yadda za su yi da ita, wannan aya, wannan hukunci ga yadda za su aiwatar da shi, duk yana koya musu haka. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, lalle sun kasance gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bata bayyananne zaman to banda giya da ba abin da ake sha banda zinace zinace ba abin da ake banda zalunci bata bayyan banda bauta ma gumaka bata bayyananne ga yanan kaga mutun yana bauta ma gunki kuma yazo yana ma gunkin hada saboda yayi gunkin samu mai abin yaki samu mushi akwai batan da yake wannan Allah naka baka ma hada kai kai abinka da hannunka akwai wanda yake yin Allah abin nan yake yin gunki da dabino yake ya daka dabino kawai sai hoton gunki da shi in ya daka shi ya maida shi da kacce gaba da ya zama kamar kullu to kawai sai hoton gunki ya shi yace in ya ji yin wasa ya canya abin shi in yayi gunki ya bashi abin bai bashi ba kuma ga yinwa kuma babu kodala ba abinci kawai sai jika shi ma ni nayi ka shi ma da biro ne sai doko abin shi da mai canyi ya sha ruwa ya ce kai gara ma in canyi ka shago na bata ne bayyananne ko bi qawli tabaaraka wa ta'ala haka ma cikin badan Allah subhanahu wa ta'ala muhammadur rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma aikin Allah ne wa fi qawlihi cikin bada Allah ta'ala ma ka tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala 'abdi albaraka ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da alqur'ani mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ga bawan shi domin ya zamanto mai gargadi ne ga talikai gaba daya wa fi qawli haka ma cikin bada Allah ta'ala ma kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam aba ahadin min rijalikum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba baban wani ne daga cikin ku ba walakin rasulullahi sai dai ya kasance maikin Allah ne wa khataman nabiyina kuma karshen annabawa ne wa fi qawlihi haka ma cikin bayanin Allah subhanahu wataala qad iqtarabati as-sa'atu wa shaqqa al-qamar al-qiyama ta yi kusa kuma wata ya kici wa fi qawlihi inna atainaka al-kawthar haka ma cikin bayanin Allah ta'ala lalle mun baka tabkin al-kawthar wa fi qawlihi cikin bayanin Allah ta'ala ولا سوف يعطيك ربك فترضى للي ده سنو الله مالكينك زي باكا كيوتا هل سي كا يرضى هل سي كا غمس انتي منزن الله صلى الله عليه وسلم زا اباي تشيتو اكالا باشي هل سي ya yarda ya gamsu da cewa lalle wutan nan duk wani wanda ya bada gaskiya ga Allah ba ya cikin wuta wannan ceto ne na suwa waɗanda suka shiga wuta sun riga sun bada Allah ya ce a kai su aiki sakamakon Allah bai yafe masu laifukan su ba sun mutu da zunubai waɗanda suke manya-manya ba kafirci bane zunubai ne irin waɗanda suke na saban Allah mai su bai zama kafiri ba bai ridda ba bai hita daga addinin musulunci ba kuma Allah bai yabe mashi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga ya cikin aljanna ba zai zanna ba saboda yadda manzo Allah yake harisun alaikum manzo Allah yana son mu yana kaunar mu yadda muke kaunar kanmu ga ya cikin aljanna cikin dadi amma ya kasa zamani ya kasa tsayi saboda yana ganin har yanzu akwai wasu Allah ta'ala ya ce ka hito ka je ka hiddo su muna ya saki hiddo su ya kawo su ya kasa zama ya kasa tsayuwa Allah ya ce aje a ƙara hiddowa haka za a yi ta shi Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda lalle tabbas sannan Allah zai baka kyauta a ranar alkiyama har sai ka yarda Allah ya sa mu diba farin ci wa qawli da fana Allah ta'ala asanya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda ubangijinka Allah subhanahu wataala ya kusa wato ya tsaida ka wani matsayi wanda yake abin yabo ku kauli da fada Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu atiiu llaha wa atiiu rasula ya ku wadanda suka bada gaskiya ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi da fada Allah ta'ala qul in kana aba'ukum kace lalle in uwayenku sun kasance wa abna'ukum da ƴaƴanku sun kasance wa ikhwanukum da ƴan uwanku sun kasance wa azwajukum da matanku sun kasance wa ashiratukum daga danginku sun kasance wa amwaluni qataraftumuha da kuma dukiyoyin da kuka sha wahala kuka tara wa tijaratun takhshawna kasadaha da kuma kasuwancin da kuke tsoran lalacewa shi in ya kasance wa masakinu tardawnaha da gidajen da kuka yarda da su kuke jin dadin zama da su in waɗannan abubuwa duka da Allah ya zanu habba ilaikum minallahi wa rasulihi sune suka fi soyuwa zuwa gare ku daga Allah da manzon shi wa jihadin fi sabili da jihadi cikin hanya Allah subhanahu wataala fatarabbasu ku saurara ku jira abin da zai faruwa ya samu gare ku hatta ya ati Allah bi amri har Allah subhanahu wataala ya zo da lamarin shi ana kakka yarda babanka kai san shi da annabi mamanka kada kai san ta da annabi annabi ya fita yana gabanta soyayya shi tana gaba ga soyayyarta amma ba ja kai ba ka so annabi ita kuma kai banza da ita ko kafira ce ko mushrika ce ko arniya ce san annabi daban kuma san ta daban amma san annabi shike gaba haka babanka ba cewa kai dan yana makiyin annabi ba kakka so shi ba zaka mai wata soyayya ta kasancewa shine babanka ka kyautata mashi kai biyayya gare shi cikin abin da ba saban Allah ba to amma dai san annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba gare shi wa fi qabri cikin badan Allah ta'ala ma da yace kuntum khayra ummati nukhrijat linnas kun kasance mafi alherin al'ummar da aka bayyana ta domin mutane wa qawlihi da badan Allah ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ya ce kamar haka ne muka sanya ku al'umma mafi ficiya zababbiya litakunu shuhada'a 'ala an-nasi domin ku zamanto shaidu ga mutane wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida domin kuma manzo ya zamanto shi ma shaida akan ku wa qawli la ilaha illa huwa da fadan Allah ta'ala wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi qul in kuntum tuhibbuna Allah kace in kun kasance kuna son Allah da gaske fattabi'uni to ku yi mani biyayya yuhibbukum Allah to kuma Allah zai so ku wa yaghfir lakum dunubakum kuma Allah zai muku gafaran zunuban ku wadannan kadan daga cikin ayoyi ne na alqur'ani mai girma kusan ayoyin alqur'ani ma duka suna bayanin manzancin manzo Allah da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam kai gaba ne ma qur'ani wa kawo qur'ani ya zo da alqur'ani saboda qur'anin ma din gurungum gaba daya kowace aya ka karanta to tana bayanin Allah ya aiko manzo Allah kuma da gaske manzon Allah ne da Allah ya turo maka shi Allah ya kara mana imani da shi abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada uskuran da muka yi Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara wadanda suke baran addu'o'i Allah ta'ala ka biya musu bukatunsu Allah subhanahu wataala ka shahi mana hawayenmu Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci shikenan sai barshi barshi bashar abin karatu na gaba insha Allah mun dade yawa mun kai dai abin nan bi da ne masha Allah amana roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu damuna mai albarka ba mu ci maka mai albarka Allah ta'ala ka shahid da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka ruba mana asiri duniya da lahira ka mana karshen duk wata wahala da muke fama da ita ya Allah wahala ce ta lafiya ko wahala ta kasuwanci ko wahala ta tsaro Allah ta'ala ka yi mana maganin ta ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah waɗanda suka shiga cikin wannan jarabawa ta bak rana ta uku muna roƙonka Allah ta'ala ka ba su sa'a amin Allah ka ba su sa'a Allah ka sauƙaƙa musu wannan jarabawa Allah ka sa su canje wannan jarabawa Allah ka sa wannan shekara su ba da mamaki ya Allah Allah ka jiro kwan mu ya Allah kuma Allah abinda zaka ba su na wannan jarabawa Allah ka sa ya zama to mai amfanin addinin mu da al'umman mu ya Allah Allah subhanahu wataala waɗanda kuma baka ba su ba Allah ka ba su hakuri ya Allah Allah ka hurhura musu da abinda yafi alheri daga abinda ba su samu ba ya Allah Allah ka jiro kwan mu ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka kara mana imani Allah ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci da shirka da munafici ya Allah Allah ka raba mu da dukkan mugayen dabi'u ya Allah Allah ka hada mu da kyawawan dabi'u ya Allah Allah subhanahu wataala ka hada mu kanmu ya Allah Allah ka sa mu so junan mu ya Allah Allah ka sa mu rungumi junan mu ya Allah Allah ka sa mu tausaya mu junan mu ya Allah Allah muna da gurace gurace da muka sa gaban alkhairi Allah ka sa mu cin musu ya Allah Allah ka sa mu cin musu ya Allah Allah ta'ala muna da bukatu na alkhairi Allah ka biya mana su ya Allah Allah ka kare mu daga abin da muke tsoro ya Allah ka ba kasashen mu lafiya ka ba zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka raba mu da duk wata fitina da ke faruwa a cikin kasashen mu ya Allah Allah ka amince mana ya Allah Allah ka amince mana ya Allah Allah ka karba mana addu'o'in mu ya Allah ka kara mana imani ka samu mutunci ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.